This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Kana masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer sai su dangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku ci gaba da ra'ayoyin 'yan Najeriya da muka fara kawo muku a shirinmu na safe game da hana 'yan Najeriya da ke kasar waje amfani da katin cire kuɗi a mashin ɗin ATM. Kana muna dauke da shirin rigakafi na Juma'ali. Sai kuma mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Iraki, sojojin kasar da suke kokarin kakkabe birnin Ramadi bayan da suka kwace shi daga hannun kungiyar ISIS suna fuskantar turjiya fiye da abin da aka zata. Da farko, jami'an sojin Amurka da suke amsa tambaya kan yawan mayakan sakan ISIS da suka saura a garin sun ce ba su da yawa. Amma jiya Laraba suka ce dakarun Irakin suna fuskantar turjiya nan da can, alamun cewa da sauran mayakan sakan masu yawa a birnin Ramadi. Har yanzu suna can, inji wani jami'in Amurka wanda ya magana da muryar Amurka kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba. Suna faɗaɗa dabarunsu na samun ƙarin lokaci da kuma ƙarin ƙasa. Jami'in bai ba da adadin mayakan sa kai na ƙungiyar ta ISIS da har yanzu suke birnin Ramadi ba, amma ana jin sun fi ɗaruruwa da ake jin sun saura domin kare birnin, kuma sai ta yi adadin ya ƙaru a lokacin da matakan kakkaɓe birnin ya kai ga wasu sassan wannan birni. A halin da ake ciki kuma Kurdawa daga Siriya sun samu wata sabuwar dama ta amfani da kafofin yada labarai wajen yaƙi da ita wannan ƙungiya ta ISIS. An kafa sabbin gidajen rediyo a ƙasar, wasu masu zaman kansu, wasu masu ra'ayin siyasa, amma duka sun duƙufa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma farfagandar da ƙungiyar ISIS ɗin take yaɗawa.
A Belgium, magajin garin babban birnin ƙasar ya soke bikin shekara-shekara na sabuwar shekara na bana, saboda an sami rahotanni kan barazanar ta'addanci a farkon makon nan. Yan sandan kasan suka kama mutane biyu kan zargin suna shirye magalkashin harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaron suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci. Masu gabatar da ƙara a gaban kotu sun kira barazanar a zaman mai tsanani. Hudu daga cikin maharan da suka kai farmaki a birnin Paris cikin watan Nuwamba yan kasan Belgium ne, a halin da ake ciki kuma dubban yan sanda ne, wasu dauke da dogayen bindigogi da na'urorin gano makamai masu guba da ire-irensu da karnuka masu iya gano abubuwa suna daga cikin gungun jami'an tsaro da za su samar da tsaro a dandalin Times da ke birnin New York a bikin cikar sabuwar shekara da za a yi a Juma'a da daddare.
Wato, da can an Juma'a da daddare ko?
Eh.
Amurka tana shirin garkama wa Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na makamai masu linzami, kamar yadda wasu kafofin yada labaran Amurka suka bayyana jiya Laraba. Jaridar Wall Street ta faɗa jiya Laraban cewa kimanin kamfanoni 12 da ɗaiɗaikun mutane ne daga ƙasashen Iran da Hong Kong da haɗaɗɗiyar daular Laraba ne takunkumin zai shafa, saboda zargin sun taimaka Farisan wajen haɓaka shirin makaman ƙare danginta ko kuma na linzami. Amurka ta ce Iran ta yi gwajin makami mai linzami a watannin Oktoba da Nuwamba, ta ƙara da cewa gwajin na watan Oktoba ya kauce ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya hana ta ƙera makamai masu linzami. Wasu ƙwararru a nan Amurka sun ce babu wani dalili da zai sa Iran ɗin ta ƙera waɗannan makamai in ban da amfani da su wajen girka makaman nukiliya a kansu. Sai dai Iran ta ce azamata takunkumi zai saɓa yarjejeniyar da ƙasar ta ƙulla da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya a biyar a farkon shekarar nan dangane da shirin nuclear ta. Sai dai Amurka ta musanta wannan ikirari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Laraba, mahukunta a nan Amurka suka gabatar da tuhuma akan fitaccen dan wasan kwaikwayo da barkwanci Bill Cosby kan zargin yi wa wata mace fyaɗe a shekarar 2004 bayan da ya saka mata kwayoyi da suke bugawa a cikin barasa. Dan shekaru 78 da haifuwa, Cosby, wanda yake tafiya da sanda, ya je kotun da ke Philadelphia tare da lauyoyinsa. Ana zargin Cosby da mummunan laifi da zai kai shi ga daurin shekaru 10 idan aka same shi da laifi da tarar dala 25,000. Bai amsa laifin ba, duk da haka Cosby da lauyoyinsa sun juma suna musunta wannan zargi. an bada bailin Cosby akan kudi $1 million, kuma bai ce wa 'yan jarida uffan ba yayin da yake shiga ko kuma lokacin da yake barin kotun. Mata fiye da 50 ne suka yi zargi Bill Cosby tun lokacin da ya fara wasannin kwaikwayo a wajen 1960. A halin da ake ciki kuma ambaliyar ruwa na ba kasafai ba a nan Amurka a daidai wannan lokaci ya halaka akalla mutane 20 da kuma barazana kan kungiyoyi da aka jibge a gabar kogi a wurare daban-daban fiye da 20 a jihohin Missouri da Illinois da ke cikin tsakiya maso yammacin Amurka wanda suke fuskantar matsanancin ruwan sama yan kwanakin nan.
Jiya Laraba a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya jan kasar suka dunguma zuwa rumfunan zabe domin kada kuri'a a zaben kasar da aka sha jinkirtawa wanda mutane da dama suke fatar zai kawo ƙarshen tarzomar da ake shekaru uku ana fama da ita a kasar. An ga dogayen layuka a Bange babban birnin kasar ko da shike akwai rahotanni ba a bude wasu rumfunan zabe a kan lokaci ba, duk da haka babu rahotanni an yi rangama ko magudi. An tsananta matakan tsaro a zaben shugaban kasan da 'yan majalisar da aka shirya za a yi tun farko ranar Lahadi da ta gabata, amma aka dage da kwanaki uku saboda matsalolin jigilar kayan kin aiki da kuma wasu kimtsa-kimtsa.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To dama yadda muka ce muku za mu ci gaba da kawo muku ra'ayoyin masu wasu 'yan Najeriya mazauna a nan Amurka game da hana su amfani da katin cire kuɗi a wata ƙasa.
Yanzu zancen da ake a hanyar yafon nake zan tafi ma Najeriya ne, to in takaice maka dai $50 ce kawai a jikina yanzu, ba kati na ba zai ma amfani ba, saboda ni da na zo ma a Amurka ɗin yanzu katin ma gaba ɗaya na sa declining yake sai yake zuwa sai su kuɗin yake fita. Yanzu haka ya faru a mamawacin da ya faru yanzu haka.
Abin da yasa za a koma jira Najeriya kenan saboda wannan takuran na rashin ya cire kuɗi?
Ba dan shi kawai zan koma Najeriya ba, amma dai gaskiya akwai takura. Ina nufin a tafiyar ma da zan yi da takura yanzu, saboda ba zan yi amfani da kati na ba, kamar yanzu idan na yi transit zan tafi Turkey, zan tafi Istanbul kuma zan shiga, amma ba zan yi amfani da kati na ba. Kuma $50 ce za ta sauran mu ba da na biya kuɗin excess ina ina da jaka guda ɗaya da sun biya. Gaskiya akwai takura, kuma na fatan dai gwamnatin Najeriya za a duba, akwai 'yan kasuwa wanda ba su ba ma'aikatan gwamnati ba ne. Sunana Malam Aliyu.
To mun gode kwarai Malam Aliyu.
To godiya nake, assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Da the only way za mu iya transaction ko na business ko na sauransu tunda an hana aiko da dala na farko. Na biyu an hana cire kuɗi ta ATM. To ai ake son a yi su mutum su ba transaction between Nigeria da Amurka kenan, dai na maganar kuɗi ne. Ya 'yan kasuwa za su yi. To kaga wannan dole mu ce a ɗan abin nan ɗinmu an ɗan takura mu ko?
To amma ba ganin gyara za a yi?
In za a yi gyaran ai tun da dai already an nake tunanin cewa an riga an kama duk fingerprint ɗin mutane na wannan na BVN ɗin da aka yi. To ina ga duk gyaran da za a yi ai ta nan wurin za a kula da transaction ɗin da kowa yake yi ko? Idan an ga transaction ɗin da ba shi ba ne ba, ai daga wurin za a iya ganewa to wannan transaction ɗin kana yin shi ne daidai ko ba daidai ba. Ai is easy in ka kula da system ɗin garin na yadda suke, ko nawa ka ɗauka a banki yanzu ana sanar da kai. Sai dai ba a niyyar tracking ɗinka da ba, ana kallon abin da kake, za a iya zo a same ka to me kai da su ko kuma daga ina kuɗin suka shigo. Ka fahimta? Yawwa to shi ne. Amma gaskiya akwai takura.
Ya takura muku kenan kwarai da gaske?
Ya takura mana gaskiya.
To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Baya da na da baba ko da wai
To madalla har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu na agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirinmu na gaba
iyaye mata mu kai ɗan murga kafi yau ga kafin yara babu illa ga mai yinsa
masu sauraron riga kafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Yau wannan shiri zai fara tuna baya kuma za mu fara ne da wani shirin rigakafi da muka gabatar a watan Janairun shekara ta 2015 kamar haka.
A jihar Bauchi an samar da ofishi na musamman da zai sa ido game da aiwatar da yaki da cutar shan inna ka'in da na'in inji wakiliyarmu Amina Girbo
a kokarin su na yaki da cutar shan inna yasa gwamnatin jihar Bauchi da kungiyar Melinda Gate da Dangote Group suka gina ofishin da zai rika bada bayanai game da yaki da cutar shan inna a jaha Dr. Ahmad Muhammad Damina director ne a wannan cibiyar ya bayyana mana yadda tsarin ma'aikatar zai fitar da bayanai
abin da za a sa ido akai ko kuma za a yi abin amfani da wannan abin nan shine wajen rigakafi kuma sauran dukkan wasu hanyoyi da za a tabbatar cewa an inganta rigakafi din wanda ya shafi tun daga wajen ajiye magungunan mu na rigakafi wanda kasancewa su magunguna ne na musamman so ajiyen su ya zama wajibi akwai abubuwan da ake lura da shi wanda ya shafi abubuwan da za su sanyaya saboda haka za a duba wajajen ajiyen mu stores din mu sannan kuma kayayyakin da muke amfani da shi na ajiya din har zuwa lokacin da za a kai ma shi yaro za a kai ga inda za a yi rigakafi ma shi So, wannan su ne abubuwan da za a sa ido a kai, su ne kuma abubuwan da ita wannan center din za ta lura da su a kai, za ta sa ido a kai. Daga cewa ya tabbata. Babban abin nan din shine yaya za a yi samu saboda mafiya yawa kullum matsaloli din shine kudaden da ake amfani da su. Da wannan taimako ana ga cewa za a samu isasshen kudade da za a gudanar da wannan. So babban matsala din da mu a cikin al'amura din a kullum ana kashe kudade ne ana abin nan din su. To amma mafiya yawa ba sa haifar da wani abin da za a zo a gani. So ita wannan center din za ta sa ido ne daga kowane kwabo yadda aka fitar da shi ta tabbatar da cewa an yi amfani da shi a hakan kuma abin da ake so a cimma ya isan masa daga ainihin nan santa na kungiya din da so ofishin ita wannan santa zaka iya monitoring masu rigakafi duk inda suke a ainihin jihar Bauchi saboda akwai wata na'ura da za su iya amfani da ita wanda dukkan za a iya abin nan ɗinka akai in akwai garuruwan da ba a samu aka isa ba a'a ka rubuta kai da sauransu so dukkan za a iya tracking din shi a tabbatar cewa eh hakan ne ko ba haka ba sannan kuma wayanda ba a samu isa gare su ba za a iya gano su ta amfani da ita wannan na'ura mai kwakwalwa din so da zaran an san wajajen da ba ai ba so dole ne a samu tsarin da za a yi ko kuma a tabbatar da cewa an isa ma wayannan wajaje insha Allah kafin karshen wayannan shekaru din muna da tabbacin cewa in Allah ya so ya yarda kowane yaro wanda yake kasa da shekara daya in Allah ya yarda zai karbi rigakafin sa na yau da kullum wayanda ake yin su kafin yaro ya cika shekaran sa na haihuwa wanda kuma insha Allah idan har ya kan kama muna da tsammanin cewa kafin shekaran nan ta kare za a iya isan ma kashi 80 akalla minti
Dr. Ahmad Muhammad Damina director a sabon ma'aikatar da aka bude akan yaki da cutar shan inna Amina Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo a ci gaba da kawo muku taron fadakar da iyaye mata game da muhimmancin rigakafi ga yara yan kasa da shekaru 5 da kuma mata masu juna biyu da ya gudana a asibitin Akwanga dake jihar Nasarawa bayan da Madam Talatu Igumu ta yi wa mata bayanin rigakafi da muhimmancin sa ga yara ta yi wa matan tambaya kamar haka
Gede nan ga tambayan ina yi sabo farin zuwa da can zo da yaro rigakafi wane ne za fara ba ma yaro kuma ana ba shi akan wani ciwo wanda ya san an sai daga ne kan yi wannan
Ah, sanumu. Nice mai suna Talatu Apollos. Ina haife yaro da farko rigakafin da za ba ma yaro BCG. Wannan kuma zai kare yaro daga cutan tarin fuka. Nagode.
So, lai na biyu. Ga tambayan ku. Wani allura na ana ba yaro idan ya cika wata 9 da haihuwa?
Salamu alaikum. Sunana Maryam Musa. In yaro ya cika wata 9 ana mishi alluran bakon dauro.
Su ma matan da suka halarci taron an ba su damar yi wa Madam Talatu Igamu tambayoyi game da abubuwan da ta bayyana musu.
Assalamu alaikum. Shi ciwon shan inna me ye dalilin da yake kawo shi?
Ciwon inna nan neto ne halitta ne. Shi yasa ana kawo su polio vaccine din nan domin ya kare su daga gare su. Kun gane ko?
Sanunku. Ni mai suna Joy Innocent. Mene na kawo ciwo tarin fuka?
Tarin fuka? Mutane da yawa suna da shi ba za ki sani ba. Amma abin da ya sa ana kawo yara daga an haife yaro kawai sa ce bari a zuwa mishi rigakafi na tarin fuka domin kila ni na da shi. Wata tana da shi ba za ki sani ba. Kin tambaya ba ki shiru kin ji ba kina yin magana. In an zo gaisuwa an zo an ɗauki yaro ana gaisuwa yaro din nan. Me yi wannan da shi ba za ki sani ba na ɗauki yaron ki. Ina gaisuwa dole zan zai dawo mun yaron ki shi yasa ana yin wannan tarin fuka nan da nan BCG nan kin gane ku
sannun mu duka ni ce mai suna Asabe Jeremiah tambaya na shine idan ba a yi rigakafi ba me yake menene matsala da za a samu don ina da wayansu daga kauyuka da sukan ce wai in ka yi rigakafi shine yaran su suna cika ciwo amma ba su yi ba sai ba su samu damuwa ba ina son san menene matsala in ba a yi rigakafi ba
hello idan ba a yi rigakafi ba akwai matsala kwarai da gaske kin ga wayannan cututtuka da muka kikira sunayen su dan su tarin fuka tarin jaki ciwon inna bakon doro na kikira sunayen su ko wayannan ciwo ba kananan ciwo bane idan ba yi rigakafin shi ba yazo ya kama yaro har ya kan kai yaro ga mutuwa kin gane ko zai kashe yaro ga kudin da kin ta kashe asibiti kina jinya shine rashin yin rigakafi kenan shi yasa danzu na gaya muku nace ku lura kun da kuka yi rigakafi wanda ba su yi rigakafi ba a injin je kawai ki lura ki gani ya kika gan wadancan wanda ba su yi rigakafi ba da yaran da sun yi rigakafi in ciwo ya zo su ne ciwo zai fara kama su ga tan da zaki zo asibiti kina shan jinyar su in baki wasa ba ma har yaro biye mutu don me don ba mishi rigakafi ba in ciwon ina ya zo yaro ba mishi rigakafi ba zaki ga ya gurgunce shi yasa ana yin polio din nan kin gane in kin lura polio din yanzu ana yin shi tun daga ranan da an fara haife yaro har yaro ya kai sati 14 ana yin polio shine akwai polio 0 polio 1 polio 2 polio 3 polio sau hudu kenan da ba ma yaro saboda ciwon inna saboda haka wanda ba su yi rigakafi ba akwai matsala kwarai da gaske ki ba su shawara su yi kokari su zo asibiti akwai damuwa ko yaro ya mutu ko yaro ya zama gurgu ga kudi yaye sun kashe suna jinya asibiti don ba ma yaro rigakafi ba
muryar amurka da cibiyar nan ta kayyade cututtuka tana kira ga iyayen yara gara ai
Shan shirin kenan a yau. Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya daga nan birnin Washington DC.
Iyaye mata mu kai ɗan mu ruga kafi yau. Ruga kafin yara babu illa ga mayyin sa. Kariya ce daga cutuka masu halakarwa. Wa biyar ne kawai cikin shekara ɗaya.
To madalla shirin rigakafin tambarin lafiya kenan da Jummai Ali da tawagarsa har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC kafin shirin mu na gaba ga wannan sakon
mu dauki ilimin mata da yawan mu kullum magana ilimin maza muke yi muna mantawa da magana ilimin mata ko batun an ce ilmantar da mace daya kamar ka ilmantar da al'umman
Imam Shehu Bala na masallacin Juma'a dake Kazaure a jihar Jigawa ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
ba shakka yanzu kuma ga ra'ayi
assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da lokacin ne ina kiran da General Muhammad Buhari shi ina Abubakar Galadima banjin tsoro kai saboda Allah in ina jin kuma saboda Allah in shina nan da Allah in ji ni ne saboda Allah saboda ni masoyin Abu Galadi mana da General Muhammad Buhari dan muna a cikakken a'ada Allah ya kai mu yau gudun ya cika assalamu alaikum
salamu to murya America sunana Basiru mai trader ba kuwai zabe ra'ayi ne suru local government jihar Kebbi tarayyar Najeriya yau ina saida muku don Allah da annabi ko da ba mai girma su gaban kasar Najeriya Alhaji Muhammad Buhari don Allah da annabi kada yadda ma ka tsare a da Najeriya su yi yajin aiki saboda yajin aiki ga ma'aikata sariya ba alheri yake janyowa ba amma ina ba shi shawara don Allah don annabi ya tauta ma ma'aikatan sariya karin albashi da sauran abubuwa wanda yake za su kotar da kin hanci da su tunda mulkin Alhaji Muhammad Buhari ba mulki bane na wawuran kuɗi to ya kamata a tauta ma ma'aikatan sariya
assalamu alaikum sashin Hausa murya radio America ina fatar za a miƙa min sako na ga Alhaji Muhammadu Buhari shugaban kasar tarayyar Najeriya kuma babban ministan mai mun ji daɗin hira da kai da ƴan jarida a yau dangantar da tambayar da suka yi maka na cewa kana zaɓe wurin kama farayin gwamnati kace a ba haka bane ya sheda ma duniya cewa ko ɗan jam'iyyar sani ko ɗan jam'iyyar sani aka kama da rashin gaskiya bayan an raba shi da kujera sai ya fuskanci dauki saboda haka ƴan Najeriya suna godiya da wannan hira sun kuma ji daɗin ta kware da gaske Allah ya ƙara wa shugaba lafiya da basira ai ta zuwa kwalo barayin gwamnati ana hukuntawa ana daurewa don a gyara kasa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA. Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To yau zan yi bayani ne akan jita-jita da take ta zagayawa a jihar Jigawa cewa yan jam'iyyar PDP da suke kaura suna komawa jam'iyyar APC suna fakewa da guzuma suna harbin karsana suna cewa da yawun wai waɗansu manya-manya daga PDP suke fita suna komawa jam'iyyar APC. To don haka duk wanda ya fita daga jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar APC ra'ayin kansa ne yasa ya koma ba wani babba ne ya umarce daga PDP cewa ya koma APC ba. Don haka wannan jita-jita ce. Kuma Malam Aminu Ibrahim Ringin dan takarar gwamna na PDP yana nan a jam'iyyarsa ta PDP kuma jam'iyyar PDP tana shirye da shiga zaben kananan hukumomi da za a yi shekara mai zuwa in Allah ya sa muna da rai. Don haka muna nan a cikin jam'iyyar PDP kuma duk wanda ya fita daga jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar APC ra'ayin kansa ne yasa ya koma ba wani ne ya umarce da ya koma ba.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
A Iraki sojojin ƙasar da suke kokarin kakkabe Ramadi bayan da suka kwace birnin daga hannun kungiyar ISIS suna fuskantar turjiya fiye da abin da aka zata. Da farko dai jami'an sojin Amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sa kan na kungiyar ISIS da suka saura a birnin Ramadi sun ce ba su da yawa. Sai dai jiya Laraba suka ce dakarun Iraki suna fuskantar turjiya nan da can alamun cewa da sauran mayakan sa kan masu yawa a birnin. Har yanzu suna can, inji wani jami'in Amurka wanda ya magana da muryar Amurka kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba. A ƙasar Belgium magajin Brussels babban birnin ƙasar ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabuwar shekara a bana saboda an samu rahotanni kan barazanar ta'addanci. A farkon makon nan ƴan sandan ƙasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya makarƙashiyar harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaron suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci. Masu gabatar da ƙara a gaban kotu sun kira barazana a zaman mai tsanani. Wuri daga cikin maharan da suka kai farmaki a birnin Paris cikin watan Nuwamba ƴan ƙasar ta Belgium ɗin ne. Amurka tana shirin garkamawa Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na makamai masu linzami, kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai na Amurka suka bayyana jiya Laraba. Jaridar Wall Street ta faɗa jiya Laraban cewa kimanin kamfanoni 12 da ɗaiɗaikun mutane a Iran da Hong Kong da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne takunkumin za su auna saboda zargin sun taimaka wa Farisar wajen haɓaka shirin makamai masu linzami. Amurka ta ce Iran ta yi gwajin makami mai linzami cikin watan Oktoba da kuma watan Nuwamba. Ta ce gwajin da ta yi cikin watan Oktoba ya saba kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya haramta wa Iran ɗin wato gwajin makamai masu linzami. Jiya Laraba mahukunta na Amurka suka gabatar da tuhuma kan fitaccen ɗan wasan kwaikwayo da barkwanci Bill Cosby kan zargin yi wa wata mace fyaɗe a shekara ta 2004 bayan da ya saka mata ƙwayoyi da suke bugarwa cikin barasa.
To madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jumai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da muka yi asubanci tare da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyanmu Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.